Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 60-25 da kuma 16 masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za a iya kama mu kai tsaye ta gidajen radio FM na BOA Africa kan mita 102.5 da radio amfani da fara'a da nomad da dalol a Ghana kuma ana iya kama mu alfa radio da ke Kumasi kai kuna ma iya kama mu kai tsaye ta hanyar sadarwar internet a kodayaushe a sashen hausa.com ko kuma BOAHausa.com. Sauraron mu assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku da yammacin yau talata 14 ga watan Mayu da fatan masu azumi kuma ana kan ayyukan ibada lafiya. Ibrahim Kalmasi Garba ne da Yusuf Harande da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muke kawo muku wannan shirin a daidai wannan lokacin. Da farko ga kanin labarin.
To Ibrahim, shugaban Amurka Donald Trump ya ce kasar Amurka shirye take ta kawo ƙarshen rashin jituwarta da kasar China. Wani kwamiti na musamman na Majalisar Ɗinkin Duniya ya buƙaci ƙasashen duniya da su yi tawaye da hukunci ko kuma irin hali na ƙasar Myanma. Koriya ta Arewa ita kuma ta zargi ƙasar Amurka da yi mata fashin jirgin ruwa.
To kanin labaran kenan, bayan cikakkun labaran duniya za a ji martani kan ikirarin gwamnatin Najeriya na inganta ɓangaren tsaro.
Ya za a yi a ce wai an samar da tsaro, in an samar da tsaro to mu gani a ƙasa ma.
Za kuma a ji cewa wasu 'yan ta'adda sun kai hare-hare a jamhuriyar Nijar, kamar kowace ranar Talata Mustapha Nasiru Batsari na tafa da shirin noma tushen arziki, kuma karar amanta albarkacin watan Ramadan muna tafa da shirin nasihar Ramadan, amma duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce kasar Amurka a shirye take ta cimma matsaya da kasar China a gobe don warware rashin jituwa da ke tsakanin manyan kasashen mafi karfin tattalin arziki a duniya akan hurdar kasuwanci. Ya kuma zargi kasar China da cewar ita ce ba ta san bangarorin biyu su cimma matsaya. A wasu jerin sakonninsa a shafin Twitter yau Talata, Shugaba Trump ya nuna cewar matakin da Amurka ta ɗauka a yanzu shine matakin da ya fi dacewa fiye da duk matakin da ya kamata a ɗauka. Ya kuma ƙara jaddada cewar ƙarƙashin mulkinsa babu wata ƙasa da za ta sake ƙwaruwar Amurka idan ana maganar kasuwanci. Kalaman nashi na baya-bayan nan suna zuwa ne bayan da ya ƙara yawan harajin yi akan kayan ƙasar China na kimanin dala biliyan 200 da ake shigowa da su ƙasar ta Amurka. Kana ya ƙara haraji akan kayan China da suka kai kimanin dala biliyan 300. Ita ma ƙasar ta China ta mai da martani inda ta ɗaura haraji a kan kayan ƙasar Amurka da ake shiga da su ƙasar ta China da suka kai kimanin dala biliyan 60. Wani kwamitin musamman mai binciken ƙud-da-ƙud na Majalisar Ɗinkin Duniya ya buƙaci ƙasashen duniya da su yanke hurdar da ke tsakaninsu da hukumomin sojojin ƙasar Myanma a wani yunƙuri na ganin sun daina gallazawa tsirarin musulmai na ƙabilar Rohingya. A can baya dai, tun a watan Oktoba na shekarar 2017, kwamitin na musamman ya taɓa zargin sojojin da cin zarafin musulmai 'yan ƙabilar Rohingya, inda suka ringa nuna musu wulaƙanci da yi musu kisan gilla. Fiye da mutane 700,000 ne 'yan ƙabilar Rohingya suka yi gudun hijira daga jihar Rakhine zuwa ƙasar Bangladesh don gujewa gallazawa da ake musu. A hirarraki daban-daban da aka yi da ɗaruruwansu, 'yan jinsin Rohingya sun ce cin zarafinsu da ake yi sun haɗa da fyaɗe, kisan gilla da ƙona musu ƙauyukansu. Koriya ta Arewa ta zargi Amurka da yi mata fashin jirgin ruwa yau Talata, ta kuma buƙaci Amurka da ta hanzarta sako mata jirginta, wanda aka ce an ƙwace shi saboda ta karya sharuɗin takunkumin da aka sa mata na ƙasawa da ƙasashen duniya suka saka mata. A cikin wata sanarwa da kamfanin dillancin labarai na Koriya ya wallafa, ma'aikatar harkokin wajen Koriya ɗin ta yi barazanar ɗaukar wasu matakai da bata fayyace idan ba a dawo mata da jiragenta ba. Jawabin da kamfanin dillancin labaran na KCN NSA ya fitar da cewar kwace jirgin ya saba wa yarjejeniyar shekarar 2018 da shugaban Amurka Donald Trump da shugaban China Kim Jong-un na Arewa ta Kudu suka cimma wata ganawa da suka yi don kyautata dangantaka tsakanin kasashen biyu. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington gundumar Columbia. Jiya shugaban Amurka Donald Trump ya shirya wasu wakilan al'ummar musulmai buɗe baki a fadar White House, yana mai cewa wannan babbar karramawa ce gare shi, shirye buɗe baki ga jakadun ƙasashen duniya da masu da musulmai suka fi yawa. Ya bayyana watan Ramadan a matsayin lokacin jin kai ga marasa ƙarfi, kyautata dangantaka da ƙara kusantar iyalai da jama'a. Trump ya yi magana akan abubuwa da dama, ya kuma yi misali da cewar an shiga cikin matsanancin lokaci musamman ga mabiya addinai da suka hada har ya yi magana akan abubuwan da suka faru a majami'o'i daban-daban ta musulmai da kiristoci da yahudawa a kasashen New Zealand, Sri Lanka da ma nan Amurka. A halin yanzu kuma hukumomin Amurka sun ce sun kama mutane 50 da laifin kulla auraraken bugi domin su samu takardun zama 'yan ƙasa, a cewar wasu bayanan da wata kotu ta fitar satin da ya gabata. Ana amfani da irin waɗannan yaudara ne wajen yin aure a jihar Texas ta kudancin Amurka, kuma galibi zamba ce cikin aminci da ake kullawa a tsakanin mutane da suke zaune a jihar da waɗanda suke zaune a ƙasar Vietnam. Bayanai dai na kotun sun bada tabbacin cewar sun bayyana da fasalin yadda abin ke gudana. Masu buƙatar zaman 'yan ƙasa sukan biya zunzurutun kuɗi daga dala Amurka 50,000 zuwa 70,000 ga wani kamfani da wani mutum mai suna Ashley Young John ke shugabanta. Waɗannan mutane dai sukan bada waɗannan kuɗaɗe ne don akan haɗa su da Amurkawa maza ko mata, wanda kamfanin yakan ɗauki wasu kuɗaɗe daga ciki ya kuma ba su wani abu daga ciki.
Aliyu Haran da aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To, a yayin da ake ta sace-sacen mutane da neman kuɗin fansa da sauran matsaloli a Najeriya, gwamnatin ƙasar ta fito ta kare kanta wajen zayyana nasarorin da ta ce ta samu a ɓangaren na tsaro. To, ganin yadda wannan al'amari ke ta tayar da takaddama, wakilinmu a Abuja Hassan Maina Kaina ya hada mana wannan rahoton.
Fadar shugaban Najeriya ta fidda wata doguwar sanarwa mai dauke da irin kokarin da tace tana yi domin kawo ƙarshen aika-aikar 'yan bindiga dadi da ma masu satar mutane a shiyar yammacin arewacin Najeriya. Sanarwar wace kakakin shugaban ƙasa Femi Adesina ya sanya wa hannu ta yi dogon bayani ne dangane da nau'o'in hoɓɓasan da jami'an tsaron ƙasar ke yi, kama daga rundunonin sojoji da ma 'yan sanda da kuma sauran jami'an tsaro na farin kaya, wanda ya ce shi ne silar samun nasarar da ake yi a halin yanzu a sha'anin tsaron ƙasar. To, sai dai kuma masu sharhi irin su Muhammad bin Ibrahim na da ja da wannan ikirari na fadar shugaban ƙasa.
Ya za a yi a ce wai an samar da tsaro, in an samar da tsaro to mu gani a ƙasa mana. Jiyan nan a titin daga Kaduna zuwa Abuja a daidai inda Olam yake, an yi irin wannan ta'annatin na satan mutum jiya. Sannan a shekaran jiya a hanyar daga Talatan Mafara zuwa Sokoto an yi irin wannan satan. On daily basis labaran da zaka ta ji kenan, an yi sata can, an kashe mutane can. Sannan a ainihin garin Buhari mahaifar Sadaura, har yanzu wannan bawan Allah nan da aka ce an kama shi da sarauta, har yau din nan babu labarin cewa an dawo da shi. To, da irin waɗannan abubuwan da suke faruwa, ya za a yi a ce wai an samar da tsaro?
Masanin tsaro Dr. Kabiru Adamu ya ce lallai fa akwai ayar tambaya bisa wannan ikirarin mahukuntan.
A mizani na auna nasara
tsara matsalar tsaro akwai abubuwa da ake dibawa na farko wa aka kama wa aka hukunta na biyu waɗanda ke tun rahoton abun suke tamu ma waɗannan farayi makamai da kuma bayanai su nawa aka kama aka hukunta da su sannan uwa uba wanda ma duk ya yi muhimmanci umurni da shugaban kasa ya bayar na cewa amma mai dabbukan nan wane mataki ya dauka na mamaye dabbukan nan a tabbatar da cewa waɗannan farayi ba su samu dama ba na farko sun zama yadda dajin wuri inda suke abubuwan da suke yi kaga gaskiya akwai ayan tambaya ga wannan ikirari
ko a bayan nan sai da Amnesty International ta ci gaba da nuna ƙara damuwa bisa yadda matsalar tsaron kasar ke ƙara tabarbarewa al'amarin da tace talakawan kasar ne ke dandana kudar su ko da yake a nata bangaren gwamnatin Najeriya na ci gaba da nacewa cewar lalle fa tana samun nasara a wannan sha'anin tsaro Hassan Maina Kaina Muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To a gaida Hassan. To a yayin da ake ta gwabza takaddama kan batun tsaro a Najeriya a jamhuriyar Niger mai makwabtaka da Najeriya kuwa hare-hare aka kai a wasu ƙauyukan yankin Talabiri mai makwabtaka da Mali da Burkina Faso inda aka kashe wani jami'in tsaro guda akalla aka kuma sace wata mota a gidan yarin da aka kai wa hari Salabar ma gare ka
Maharan waɗanda suka zo akan babura da wata motar da ake kyautata zaton wace suka sace wa kungiyar MSF a makon jiya ne sun yi ta harbe-harbe lokacin da suka nufi gidan yarin da suka yi kokarin kutsawa sai dai jami'an tsaro suka fatatake su lamarin da ya tilasta musu juyawa inda suka fito gidan kasan kutukale da ake dauka a matsayin mafi tsauraran matakan tsaro na daga cikin wuraren da ake tsare da 'yan ta'adda da ma wasu gaggan masu safarar miyagun kwayoyi lamarin da yasa ake ganin watakila 'yan bindigar sun zo ne da niyyar fito da mutanensu bayanai sun yi nuni da cewa jami'in tsaro ɗaya ne ya hallaka a yayin wannan artabu da ya baiwa 'yan ta'addan damar tserewa da mota guda ma'aikatar cikin gida ta tabbatar da cewa an kai wannan hari sai dai bata bayar da wasu alƙaluman abubuwan da suka faru ba illa kawai an ce jami'an tsaro sun bi sawun 'yan bindigar domin cafko su kasuwar kutukale na ci a kowace ranar litinin abinda ya baiwa 'yan bindigar damar sajewa cikin jama'a a jiyan don shirya wannan hari ko da yake bayanai na cewa tuntuni aka tsegumtawa jami'an tsaro yiwuwar faruwar wani abu mai kama da haka a watan Oktoban 2016 ma 'yan bindiga sun kai hari a gidan yarin kutukale sai dai ba su yi nasarar shiga cikin gidan ba sa'o'i kaɗan bayan harin na jiya wasu rahotannin da ba a tabbatar da sahihancinsu ba sun ce an kai wani harin na daban a ƙauyen Dolbel da ke gundumar Tera yankin Talabiri da ke ɗaya daga cikin yankunan da ke fama da 'yan ta'adda na fuskantar hare-hare a 'yan makonnin nan lamarin da ya sa ƙungiyoyin Majalisar Ɗinkin Duniya dakatar da ayyukansu a makon jiya Sule Mummuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar
haka kuma gaida Barma To masu saurare yanzu kan bar mu koma gefe guda Mustapha Nasiru Batsari ya gabatar mana da shiri na gaba.
Masu sauraron sashen Hausa na muryar Amurka da wannan la'asariya Assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin noma tushen arziki wanda ni Mustapha Nasiru Batsari zan gabatar. To a cikin shirin na wannan lokaci za ku ji ci gaban tattaunawar musamman ne da abokiyar aiki a Abuja Madina Dauda ta yi da Dr. Rose Gidado, Daraktar Ma'aikatar Kimiyya da Fasaha da kuma Halittattu a Najeriya. Sannan da Alhaji Ibrahim Musa na Majalisar Samar da Ingantattun Iri a Najeriya.
Idan ka je Bayelsa wata irin ƙasa za ka gani, idan ka je birnin Kebbi ƙasa
daban
za ka je wasu daban kuma duk waɗannan ƙasan za su shuka su noma ma amfanin gona daban-daban a duk duniya muna da ƙasa mai kyau.
Tattaunawar dai ta zo ne bayan wani taron masu ruwa da tsaki akan samar da iri mai kyau da aka gudanar a Abuja a 'yan kwanakin da suka gabata. Ga dai madinar da bakin nata.
zan baki misali guda daya wanda zaki gamsu a 1976 lokacin da gwamnatin tarayya lokacin shugabancin Olusegun Obasanjo
a mulkin sa na farko
ta fito da jadawalin aikin noma. Audu Bako yana dan sanda yana gwamnan Kano da yazo ya bude kogunan sukura da kafin ya fara ainashin shimfida ainashin jadawalin aikin noma sai da ya kafa makaranta wacce ake kira Thomas Audu Bako School of Agriculture wanda za ta karantar da yara da dalibai waɗanda za su koma karkara su nunawa ainashin matasa da ainashin manoma yanda za su yi aikin gona waɗanda ake kira agricultural extension officers. Har 1992 ana ganin malaman gonan nan suna yawo a babura. Ainashin waɗanda aka karantar a makaranta za su karanta halittar ƙasa, halittar tsirrai da dai sauransu. Za su ɗauki ainashin irin su yi aiki a kansa kusan shekara biyu ko shekara ɗaya da rabi su tabbatar da shi ingantacce ne amma babu abin da ya canza a halittarsa. So a halin da muke ciki yanzu a Najeriya muna da ƙwararru da muke buƙata a ƙasa, sannan kuma akwai abokan Najeriya ƙwararru da suka shigo da ƙasashen waje saboda suna da muradi akan harkar noma a Najeriya, saboda Najeriya Allah albarkace ta da ƙasa mai kyawun yanayi. Yanzu idan ka yi Sokoto ƙasa daban za ka samu, idan ka je Bayelsa wata irin ƙasa za ka gani, idan ka je birnin Kebbi
ƙasa daban,
ka je Kajos daban, kuma duk waɗannan ƙasan za su shuka su noma ma amfanin gona daban-daban a duk duniya. Muna da ƙasa mai kyau sama da hektar miliyan 8 ba a noma ta a wannan jadawalin tun zamanin su Sardauna fa. Aka fitar da abin da ake kira hukumomin raya koguna, an ba su jadawali waɗannan hukumomin raya koguna a kansu fitar da jadawalin hektar miliyan 3
basin authorities din nan,
river basin
authorities
su fitar da ainashin jadawalin yanda manoma za su noma hektar miliyan 3 a cikin shekara 7. A yanzu din nan da nake magana da ke hektar 250 ne kawai ake amfani da shi.
Me yasa haka?
An watsar da shi yanzu ne da aka samu gwamnati da tace za ta karkatar da tattalin arzikin kasar nan zuwa aikin noma ba don komi ba, ta samawa yaran mu wanda ba sa aikin yi su tafi gona su noma abinci su fitar da shi waje a sayar a samu kuɗin shiga da noma. Noma ba aikin matsiyata bane kamar yadda ake gani da ko aikin talakawa kaga manomi da riga da faci, a'a noma ne ake so a inganta wanda yanda yake a duk inda a duniya zahi ga manomi shine mai arziki. So yanzu tunda an yi maganar karkata tattalin arzikin kasar nan zuwa aikin gona, babban abinda kalubale da yake gaban mu shi zamu duba mu warware shi. Na farko, shugabannin kananan hukumomi da gwamnoni su fito gadan-gadan su tallabo daga ƙasa wa gudurin gwamnatin tarayya su haɗu a tsakiya domin wannan jadawali ya sauka har zuwa karkara da ƙauyuka. Sannan irin kamar hukuma wanda muka sani mai wayar da kan jama'a kamar National Orientation Agency suna yi mana magiji, muna yara wanda ake kira Alhaji Garnau mai mata mai mota da gidajensa amma noma yake da traktansa a shiga ƙauyuka da ingantattun iri da manoma din nan da malaman manoma, ana nuna magijin, ana nuna yadda za a shuka, ana nuna muhimmanci ingantaccen irin. In ka shuka ka samu tsaba mai yawa, misali yanzu akan kunya biyu za ka samu dame 5, amma idan ka shuka ingantaccen iri za ka samu dame 20-30. A sanar musu saboda haka yana da kyau mu ciyar da kanmu mu fitar da shi waje, amma halin da muke ciki yanzu fa ba ma iya ci da kanmu, kuma karuwa muke yi nan gaba fa Najeriya za mu kai kusan sama da miliyan 300 nan da shekara
50
da 50 haka aka yi kididdiga
haka.
To ga yaran mu nan suna sata, suna daukan bindigogi suna fasa bututun mai, suna sata mutane ma suna karbar
kuɗi da su
sun zo sun ce su ma Boko Haram suke yi, suna bi suna rusa masallatai da cocina da kuma ainashin ginin nuka da ainashin makarantu da gwamnatin tarayya ta gina.
Maimakon su je su aiki neman
gwamnonin nan da shugabannin mu su fito da jadawalin noman nan maza-maza ko a zauna lafiya tukka muke da warwara duk abinda gwamnati ta gina waɗannan yaran suna rusawa.
To bari mu dawo wajen Dr. Rose Gidado, director ce ke a ma'aikatar fasaha da kimiyyar halittu. Dazun nan kika gama mana bayani cewa gona hekta kusan 10 ma sai a samu mutum 3 suna noma a ciki. To ta yaya za mu yi irin wannan shirin a nan Najeriya ne har mu kai ga ciyar da kanmu?
To sai dai gwamnati ta tashi tsaye. Sai gwamnati ta tashi tsaye akan wannan domin kudi ne ba karamin kudi ake sa a ciki ba ana investing a ciki ba matakan kudi ne kudin da zamu sa a kan bincike
har yanzu ana bincike doctor har yau
bincike bai karewa bincike shine research dole ne mu sa kudi a cikin research sosai ba karami ba wayancan kasashen da nayi miki maganar su haka suka yi
to jama'a yau ma dai abinda lokaci ya bamu kenan sai wani makon idan Allah ya kai mu a madadin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC da Madina Dauda da ta bada gudunmuwa a shirin da ma Julie Gresham mai hada sauti Mustapha Nasiru Batsari ke cewa mu zama lafiya
to gaida na Batsari masu saurare ga nasiha albarkacin watan Ramadan
sunana Dr. Bashir Ahmad ɗan kuzu FUT mina bismillah billahi tawfik wannan wata akwai darussa masu dimbin yawa darussan suna da yawan gaske na farko annabi ya roki Allah ka sa wannan wata da ya fito mana ya zama ya zo mana da abin da ke da alaka bil amni kwanciyar hankali wal iman da karuwan imani was salamatu wal islam da zaman lafiya da musulunci sannan da dacewa da abin da kake so Allah kuma ka yarda da shi saboda haka babban wani abu a cikin wannan wata shine fatan a samu waɗannan abubuwa da annabi ya addu'a akai zaman lafiya karuwar imani kwanciyar hankali da miƙa wuya ga Allah ta'ala da yin aikin da yake yabbaci a wurin Allah saboda haka wannan babban abu kenan a cikin wannan wata sannan bayan haka cikin wannan wata na Ramadana akwai darussa da suke da alaka da hatta abubuwan da suke faruwa a kasashen mu muna koke-koken rashin zaman lafiya ana koke-koken abin da ya shafi hatta satan mutane ana koke-koken ire-iren waɗannan da za mu yi aiki da darasin da ke cikin Ramadana da duk waɗannan abubuwan sun zama tarihi gaba ɗayan su saboda me akwai abubuwa muhimmai da za mu iya kula da su da yawa in ka ga rashin zaman lafiya da kwanciyar hankali yana da alaka da abin da mutane suke furtawa bakin su akan yi magana abin da ya shafi fake news ku dai aikin ku ne abin da ya shafi labaruka a cikin azumi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu cewa duk mutumin da yake azumi haramun ne ya zama yayi shaida zur wato shaida ta ƙarya idan yayi wannan zai ƙarya masa azumin sa wato zai rasa azumin sa kaga ashe a cikin azumi akwai darasin abin da zaka faɗa ya zama gaskiya ne sannan na biyu daga cikin abubuwan da kan kawo ya mutsi da rashin kwanciyar hankali akwai cin mutuncin juna zagin juna aibata juna da rashin hakuri da juna sai annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa idan mai azumi na azumi to kai ya kuskura koda wani zai zage shi to shi yace inni sa'imun ni azumi nake wato cikin azumi ba aibata wani ba zagin wani ba cin mutuncin wani kaga wannan in muka dauki wannan darasi a rayuwar mu zamu samu sauki sai abu na uku babban darasi tausaya ma juna da yawa abubuwan da ke faruwa na rashin zaman lafiya da kwanciyar hankali akwai zalunci ciki akwai wadanda aka zalunta ba su iya hakuri akwai wadanda kuma suke da mummunan zuciya dama kita ce a zuciyarsu saboda haka suna son su yada wannan ta hanyar wannan ketan za su je su kashe wasu ko kuma ta neman duniya su je su yi kaza to sai zama a cikin azumi abinda babban abinda ake bukata a cikin azumi shine tausaya mu wanda bai da shi ya zama cewa annabi ke cewa idan ka taimaki wanda yake a wato ainihin azumi ya bude baki zaka samu lada irin kwatankwacin ladansa sannan sadaka a lokacin azumi kyauta a lokacin azumi taimaka mu na alukin azumi ana son a yi fiye da kowane lokaci mu ji tsoron Allah subhanahu wataala mu bi abin da yake shimfiɗa a cikin shari'a sai mu hutar da kanmu
to da fatan an amfana yanzu kan ga wasu daga cikin ra'ayoyin masu sauraron mu
Sakonmu na farko ya fito daga Ahmadu Afasha Mashina da Kawu Mai Goro Kumsa sun ce assalamu alaikum biya Hausa muna addu'ar Allah ka muna karshen dukkan tashe-tashen kullu da fitintunu na ƴan bindiga da suka addabi arewacin kasar mu Najeriya albarkacin wannan wata na azumin Ramadan da muke cikin sa amin summa amin sai kuma sako daga Abdul Muttalib Mande Magarya tare da Nasiru Shehu Yunusari da Adamu Abubakar Bajoga sun ce muna ta iyayen Zainab Aliyu murnar dawowa gida Najeriya bayan shafe watanni a ƙasa mai tsarki bisa zargin bata mata suna Allah tsare gaba Allah shiga tsakanin nagari da mugu amin summa amin sai kuma sakon mu na gaba ya fito daga Alhaji Umar Forever Gashuwa yace salam biye Hausa harin da 'yan ta'adda suka kai gidan Kasu na Kutkale da ke garin Mangaize na Jamhuriyar Niger. Abin bakin ciki ne da jimami, ya Allah ka shiga tsakanin nagari da mugu a duniya baki daya. Sai kuma sako daga Comrade Mansur Baba Wuro na fada, ya ce assalamu alaikum bi Hausa, ya Allah ka kawo mana ƙarshen harharen ta'addanci da addabe ƙasashen Najeriya, Niger da ma duniya baki daya. Sakon mu na ƙarshe ya fito daga Aminu Kano mai da garku, ya ce assalamu alaikum murya Amurka, da fatan kuna lafiya da Allah ku bani dama na yi kira ga jami'an tsaron ƙasar Sudan da su duk kafofin sasanta rikicin da ke laƙumi rayukan al'umma lungu da sako a faɗin ƙasar, gani yadda ake asarar rayukan bil'adama wanda ba su ji ba su gani ba.
To gaishe ka, yanzu kan mun zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labaran duniya, amma fa a takaice.
Masiya a takaicen, shugaban Amurka Donald Trump ya ce ƙasarsa a shirye take ta kawo ƙarshen wannan rashin jituwa da ke tsakaninsu da ƙasar China a gobe, don warware wannan rashin jituwa da ta daɗe tana kaiwa da kawa musamman a fannin kasuwanci. Shugaban dai ya kuma zargi ƙasar ta China da cewar ita ce ba ta son a cimma wannan matsaya tsakanin ɓangarorin biyu. Wani kwamitin musamman mai binciken kwakwaf na Majalisar Ɗinkin Duniya ya buƙaci ƙasashen duniya da su yanke hurɗar da ke tsakaninsu da hukumomin sojan ƙasar Myanma a wani yunƙuri na ganin sun daina gallazawa 'yan tsiraru 'yan musulmai na ƙabilar Rohingya. Koriya ta Arewa ta zargi Amurka da yin mata fashin jirgin ruwanta a yau Talata. Ta kuma buƙaci Amurka da ta hanzarta sako mata jirgi wanda aka ce an kwace shi ne saboda karya wasu sharuɗa da aka cimma a shekarar da ta gabata. An cimma wannan sanarwar da aka fitar jiya, kamfanin dillancin labarai ya wallafa. Mai magana da harkokin wajen ƙasar ta Amurka ya ce za su kai ga yin wani abu da ba su fayyace ko menene shi ba. A jiya, shugaban Amurka Donald Trump ya shirya wata liyafa ta buɗe baki ga jakadu na ƙasashen musulmai da suka fi rinjaye a fadar White House. Yana mai cewa wannan babbar karramawa ce gare shi, ya shirya buɗe bakin ne ga jakadun ƙasashen na duniya. A halin yanzu kuma hukumomi na Amurka sun ce sun kama mutane 50 da laifin ƙulla aurarraki na bogi domin samun waɗansu takardun zama 'yan ƙasa, a cewar wasu bayanai da wata kotu ta fitar satin da ya gabata. An fi amfani da wannan dokar ko kuma an fi amfani da wannan tsari a jihar Texas da ke kudancin ƙasar Amurka. Bayanan dai da kotun ta bayyanar ya nuna cewar masu buƙatar zama 'yan ƙasa na Amurka sukan ba da zunzurutun kuɗaɗe daga $50,000 har zuwa $70,000 ga wani kamfani da wani mutum mai suna Ashley Young Green ke shugabantar kamfanin.
To masu saurare, da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin gaba ɗayansa, sai kuma a dakaci shirin yau da gobe. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa, musamman ma shi Yusuf Aliyu Harande wanda ya karanto mana labaran duniya da wacce ta haɗa mana sautin Julie Lathers Creation wacce da kuma injiniya mu na wannan lokacin Jonas Kumin. Ni Ibrahim Kalama Sigarba ke cewa sai kuma da dare lokacin da za ku kira wayarmu ku bayyana ra'ayoyinku kan wato kamun ludayen gwamnatin Najeriya game da batun tsaro, musamman ma a yankunanku. Wassalam.